Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alpha Radio, sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan wani nau'in cinikayya da ake kira cryptocurrency a Turanci.
Haka yake Zara, gashi nan ko a makon da ya gabata an kafa dokoki dangane da wannan abu wai shi cryptocurrency, kuma ni ba san ko menene cryptocurrency din ba.
Karki damu, wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akai.
Sannan kuma muna tafe da ɗan bayanai akan tsohuwar ministar harkokin kuɗi na Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala da sabon nadin da aka yi mata. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, bari mu tsinduma a cikin shirin da rahoton da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta shirya mana akan wannan batu na cryptocurrency.
Shawarwarin da majalisar dattawa ta yi na gayyatar gwamnan babban bankin Najeriya din ya biyo bayan kuduri da wani dan majalisar dattawa daga jihar Plateau ta Arewa, Senator Estefanus Gang, ya gabata a yayin zaman da suka yi kan umarni da babban bankin ya bayar na dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi daga irin kasuwancin su da dukkan lamura da suka shafe su. Majalisar ta yi kira da a yi taka tsantsan a irin matakan da ake ɗauka, musamman waɗanda ke shafin harkokin kuɗi, saboda kar su shafi tattalin arzikin ƙasar da ta riga ta ruguje. Ko da yake majalisar ta yi amanna cewa irin wannan kasuwanci na cryptocurrency yana canza yadda ake mu'amala da kuɗaɗe, amma akwai abin da za a duba, kamar yadda Senator Estefanus Gang ya yi bayani.
Muna son shi gwamna na bankin Najeriya ya zo ya bayyana wa majalisa yadda kasa za ta amfana, na biyu kuma hatsarin da ke tafe da wannan harkan cryptocurrency. Bari don kara bayani kaɗan. A cikin hanyoyin da banki ta bayyana cewa akwai hatsari cikin wannan kasuwanci, misali a saye da sayarwa a wannan harkan cryptocurrency, yadda muka ce tana nan a boye, kuma za a iya saya da sayar da mukamai ba tare da ka gano ko wa yake saya ba. Za a iya saya ko sayar da kwaya ba tare da ka san ko wa yake saida ba.
Shi ma kwararre a fannin sayar da hannun jari, Kasimu Kurfi, ya nuna rashin gamsuwarsa da matakin da babban bankin ya ɗauka, inda ya ce lallai zai yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana.
Assalamu alaikum. Sunana Kasimu Garba Kurfi, ina manajan director chief executive na APT Security and Fund Limited, wato kamfani wanda yake harka ta hannun jari. Wato wannan hukunci da gwamnan Central Bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi, mu a fahimtar mu ba shine abin da ya kamata a yi ba. Kowane lokaci ka tafi da zamani, idan muka diba manya-manyan kasashe kamar Ingila, kama Amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abun ya taho kuma ba yadda za su yi da shi, sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu. Abinda gwamnati babban banki ya kamata yayi dokoki wanda zai kare 'yan Najeriya amma sun shiga wannan harkar, don kada a yaudare su a cuce su, amma hana su. Abun nan ba Najeriya yake ba, duk duniya ana yin shi, ya za ka iya hana? yanzu ki dauki babbar sana'ar da ake shine ta wannan muke kira forex, wato hada-hada kuɗi da kuɗi. Duk duniya ana yin ta, amma yau Najeriya maganar nan da nake miki babu doka, kuma akwai kamfanoni irin su Alfari, su Forex, su Hot Forex, gasu nan a Najeriya kuma suna wannan harkai. Ya ka iya da su, maimakon kai dokoki ka kare mutanenka, ka ba su kara zube kuma ana yi. In kika dauka nan karamar kasa kamar Kenya ta yi dokokinta, in kika dauki kamar Misira, Egypt ta yi dokokinta, Afirka ta Kudu ta yi dokokinta, to dan mi mu ba za mu yi ba. Kowane lokaci za mu ga al'amuran da maimakon mu taimaki mutanenmu mu kare su, domin wannan abu ne wanda baka iya hana mutum yayi. Duk wanda ya ga dama zai yi, kuma ba a Najeriya ake yin shi ba, ana yin shi ne a fadin duniya, kuma duniyar nan ana yin shi. Ko baka da harka da bankin Najeriya za ka iya wannan harkai. Saboda haka abin da ya kamata a diba al'amuran nan, a yi dokokin da za a kare mutacen da arzikin ƙasarmu, maimakon a ce kada wani ya baka kafa. Ko ba a bada waɗannan kafafen ba za a iya wannan harkai. Kuma mutane na yi, kuma an san ana yi, kuma yanzu Najeriya ta zama ƙasa ta biyu a duniya wajen wannan harkai. Ko baka harka da banki za ka iya wannan harkai. So abin da ya kamata ya za a kare mutanenmu da kuma arzikin nan kasa. Assalamu alaikum.
Amma ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa, Barista Ibrahim Bello Rigacikun ya ce haƙƙi ne akan babban bankin Najeriya ya kare kasa da tsabtace irin kasuwancin da ake yi a cikinta.
Wannan tambayar kika yi yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin ita wato Central Bank of Nigeria banki ne wanda duk wani abu wani sha maganan bankuna da wasu abubuwa department na harka na maganan kuɗi a ƙasar nan gaba ɗaya tana lura da su, sanin irin abubuwan da ke tafiyarwa bisa ga kada 'yan Najeriya su tutu a kan abubuwan da suke yi. Da haka wani abun da ya zo yanzu da dama wanda wasu suna ganin cewa an takura su, an ɗauki matakin da za su tutu kuma ba a sanar da su za a yi musu abu kaza ba, wannan wani abu ne kawai suka faɗa ra'ayin kansu. A Najeriya dokoki mai cewa za su iya ƙara za a yi ƙaransu, kuma duk abinda Central Bank za ta yi wanda kare mutuncin 'yan Najeriya kan cutuwa kan maganar almanda da ake ta irin wani abubuwa ya ɗauki mataki. Kuma ba dole ne Central Bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar da su bar wani abu sai ana ganin abin da suke nufi ya saba maka'ida. Da haka suna da iko, suna ganin cewa matakin da aka ɗauka bai musu ba, su ƙara gaban kotu, kuma kotu tana da iko ta duba abin da ya dace ta yi. So da haka wani abu ne wanda ke yanzu ba za ka hana su ƙorafi ba ta ɗan Najeriya. Wani tsalmaki Najeriya ya ba da Najeriya dama ya ƙorafi a kan abin da ya dame shi ko abin da ya gani yake so. To da haka idan aka yi haka shi ne ko za a gane a ala, sannan kuma a halin da ke faruwa yanzu da dama jama'a ba su gane kama gan crypto wannan currency business da ake yin nan ba, wasu suna ta cutuwa, wasu kuma suna ganin cewa suna amfanuwa. To da haka ba wanda za su warware ma 'yan Najeriya kai a ci gaba da shiga irin wannan mu'amala ko kuma su yi koma a hana su ma mutane 'yan Najeriya irin wannan mu'amalolin, shi ne sai dai Central Bank of Nigeria. Da haka wajibi ne a ɗauki wannan matakin ma, in su ma ba su ƙara ba a ƙaran su ma, ko kuma su ƙara to a ƙara a je kotu, kotu kaɗai yake da iko ta warware ta gane cewa ke da gaskiya wai ba da gaskiya. Don da duk abin da za a yi harkar kuɗi na kuɗi a Najeriya sai Central Bank sun ba da guidelines, sun yarda da abin za ku yi. In Central Bank suka ba su dama su yi, to suna da hujjar cewa ai suka ba su dama suka yi. Mira kuma za a ba sanin su kuma za a hana su, in kuma suka ba su dama su yi ba suke yi, to babu shakka dole a proscribing su a dakatar da su saboda kada 'yan Najeriya su cutu.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele zai gurfana a gaban kwamitoci da ke kula da harkan hada-hadar kuɗi a majalisar dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Fatima ma tana da ra'ayi akan wannan batu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mariya Ibrahim Baba. Na ji labari mun wayi gari da bankuna sun ce ba za a yi amfani da Bitcoin da cryptocurrency ba. Wayanda suke amfani da shi an ce duk a tattoshe musu accounts. To amma ni gaskiya fi sabilillahi gwamnati fa na jama'a ne. Tana wakiltar jama'a ne don da jama'a suka sa ta anan. In za su zo da policy da wani tsari ya kamata su rika sanarwa mutane. Rashin sanarwa da ba da information ga jama'a akan kowane batu ya tashi shi yakan kawo rashin fahimta har mutane su fara soke-soke. Fi sabilillahi gwamnati huruminta ne ta zo da ka'idodi da wasu abubuwa wanda suka shafi tafiyar da mulki yanda ƙasa za ta tafi da kyau. To amma su kuma jama'a fa su ma ya kamata a fita haƙƙinsu a rika sanar da su abin da ya shafe su akan lokaci isasshe da zai ba su dama su canza su ɗauki wani tafarki wanda za su ci gaba da tafiyar da harkar su ta rayuwa yau da kullum. Amma kawai a wayi gari banki kawai su zo su ce ga umarni da gwamnati ta ba su saboda haka za su dakatar da komito. Wa'annan bayin Allah 'yan Najeriya wa'anda dama su da shi suke amfani to ai an saka su cikin saka mai wuya fi sabilillahi. Ya kamata a rinka yin adalci. Ba a ce gwamnati kar ta tsara abubuwa da ya shafi jama'a ba. Ba wanda ya ce haka to amma in an tsara kafin azartar a rika sanarwa mutane. Me amfanin ministry na information sai a sanarwa jama'a a yada a radio ga social media din nan yanzu a yayyada duk kowa ya ji ya sani saboda ka mutane sai su falka kowa ya fita ya je ya san matakin da zai dauka ya samu wani matsayi wanda zai canza wancan wanda ake ce za a soke. Amma kawai a wayi gari a ce mutane an soke an rufe musu wannan harkar ai kaga wannan ba ai adalci ba fi sabilillahi. Gaskiya ya kamata fa a tsaya fa a rika yin karatun tanitso saboda a rika fitan haƙƙin jama'a. Wannan dai ra'ayi na ne masha Allah. Assalamu alaikum.
Saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Madina bata yi nisa ba ta tattauna da wanda zai mana karin haske akan wannan batu na cryptocurrency wanda zai gabatar mana da kansa.
Damuwa tsakanin Sheikh Abdul Jabbar da malamai a jihar Kano shine cewa wato bayanansa suna cima annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa. Sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi. To ka san gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai. To saboda haka sai muka sami wato order daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi domin kada a samu tashin hankali sosai saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama, to kaga mutane za su dauki doka a hannunsu kenan. To kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba, saboda lafiyar sa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba. To kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta ba mu wannan oda, kuma alhamdulillah mun rufe wannan guri, kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri, ba za su bari kowa ya amfani da shi ba.
Yanzu a nan lokaci ne gurin nan zai cika bada zama a rufe, kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne?
To kamar yadda muka faɗa, ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru. To ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun ƙara bincike akan wannan.
Dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata. Kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gaurawa da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata?
To jami'an tsaro suna bincike, sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwa haka din. Amma kasan ya nemi wata bukata ta musamman, ya ce ai masa adalci domin yana so ya yi muƙabala da malamai a jihar Kano, wato a bada wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu. To kasan kuma mu ma mun bashi amsa domin mun tattauna da malamai cewa ga fa irin ƙalubale da ya jeho. Malamai suka ce alhamdulillah dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi, sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne, amma ya yi ta zuƙewa. Amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa, to kaga su dama abinda suke nema kenan. Saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu, shi sa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yarda a yi wannan wato tattaunawa, kuma za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin Kano domin a yi a fadarsa. Saboda dama kasan a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin Juma'a, kasan wannan fada ce take dan take tace. To saboda kaga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai, to ya kamata mu kai shi a can ko wani abu a sashi a wurin da ya dace.
Kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance, tunda kamar gwamnati ce za ta tsara fasalta yadda za ta gudana, duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki.
To wannan abu ai abu ne mai sauki, tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja, kowa akwai hujjarsa. Shi furucin bakin da ya yi ai kasan an riga an ɗauka a cikin rekod ba, to wani ma akwai video akwai audio, to dukkanin su kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike su irin da tattafai da ya faɗa, inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi. Kuma tunda dama shi ne da farko ya yi wannan furuci, kaga shi ma yana da tasa hujjar. To abinda kamar gwamnati ta yi ta yarda a yi haka ɗin, kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarman mai martaba sarkin Kano, dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa, kuma kowa zai zo da hujjarsa. Mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba, amma ba an gayyaci mutum ba, to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama.
To tunda yanzu shi Sheikh Abdul Jabbar da suwa da suwa za su yi wannan muƙabala, misali an mayyaze ko an tantance waɗanda za su yi muƙabala da shi?
Ai manyan malamai su ne can suke wannan aiki, su za su tantance akan waɗannan domin su suke da sani, kuma furuci ya yi shi daban-daban. To kaga kowane furuci da yayi kaga za su samu malami wanda ya lakanci wannan al'amarin.
Tun lokacin da gwamnati ta ambata amincewa ta game da mukabalan nan, hankali ya karkata akan shin yaushe ne za a yi kuma a wannan wuri ne. To amma yanzu gwamnati ya ce a fadar mai martaba sarki, yaushe ne wannan mukabala za ta gudana, ya excellence?
To malaman muke jira su ba mu lokaci in sun gama shiryawa, amma wannan ba wani abu ne ba, in Allah ya dada sun kawo za mu bayyana wa al'umma.
Bayan mukabala dai zai biyo baya dai makomar ashabul kahf da kuma shi kansa matsayin da gwamnati ta dauka a kansa.
Eh to ai kaga tunda an ce ana bincike, a kaga ai ba zai kamata a ce kuma ga wani abin da za a yi ba, tunda kuma an ce za a zo ai muhawara akan waɗannan abubuwa, kaga shi ma ba san sakamakon ba.
Kamar gwamnati ta ambata za a gayyato ma malamai ɗan kallo daga watakila makwabta ne, musan ko gwamnati zai karin bayani ana.
Eh to ka san yanzu irin furucin bakinsa ai ba a Kano kawai wannan furuci ya tsaya ba, ya watsu a duniya gabaki daya, kuma inda mun bari an samu tashin hankali, tashin hankalin nan ba lalle ne tsaya a Kano ba. Saboda haka muke so manyan malamai waɗanda ma suke wajen Kano su zo a yi a gabansu, domin abin ya zama na dai na addinin musulunci ne, kuma ya shafi duka malamai na Najeriya.
Kare shirin namu waciyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana rahoto akan nadin da hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO ta yi wa tsohuwar ministan harkokin kudi ta Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugabar hukumar. Shamsiya gareki.
A yanzu kam a iya cewa mambobin hukumar ta WTO sun kafa tarihi inda babban kwamitin ta ya amince da yarjejeniya don zaben Dr. Okonjo-Iweala na Najeriya a matsayin director general na hukumar ta bakwai. Za kuma ta soma aiki daga ranar 1 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa a Najeriya Abbas Jiga ya yi tsokaci dangane da makamin sabuwar shugabar wata 'yar asalin Najeriya ce.
Ba shakka Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta dace da irin wannan aiki, saboda haka ta san matsalar duniya kuma ta san matsalar kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Saboda haka ba shakka ta dace da ta shiga cikin irin wannan aikin don ta ga yadda za a rage wato matsalar da ke tsakanin kasashe masu arziki da kuma kasashe masu tasowa. Ina mata fatan alheri ta samu nasara a cikin wannan aikin, saboda samun nasarar ta zai kara canza tunanin taron duniya game da Najeriya. Ke san ana yawanci ana zargin 'yan Najeriya ko yushi da aikata aikin aisha a duniya. duniya. To amma ke ga ai aka samu mace ɗan Najeriya kuma baka ta zo ta yi wani aiki na mai kyau wanda zai taimaki duniya, ke ga wannan zai dan wanke irin wancan mummunan tunanin da ake mai ɗan Najeriya.
Wannan nadin na zuwa ne bayan janyewar ɗan takarar da ta rage wacce suka fafata tare da Nkonjo Uwela, wato ministan kasuwancin Koriya ta Kudu Yun Yong Hee, da kuma samun goyen baya daga sabon gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden. Sabon daraktan hukumar ta WTO da aka nada Nkonjo Uwela ta ce babban abin da za ta sanya a gaba shine yin aiki tare da mambobin ta don magance matsalolin tattalin arziki da kiwon lafiya da annoban COVID-19 ya kawo. Batun da masanin tattalin arzikin kasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya jinjina.
To wannan ya zamanto wani abu na alfahari da muke ji da shi a cikin kasashen Afirka, lura da cewa ita ce bakar fata ta farko da kuma duk wani ma a cikin bakakin duniya da ya taɓa rike wannan mukami. Kuma wannan ya nuna cewa aqidar wariyar launin fata da nuna gazawar mutanen Afirka cewa ganin ba su da basira ko ba su da cancanta da kwarewa da ya kamata su rike mukamai na duniya, wannan kusan ya fara ba da baya. Kin ga wannan irin abin ya nuna mana cewa kenan an yarda cewa mutanen Afirka yanzu suna da basira da kwarewa da kuma abin da za su iya ba da gudunmawa ma duniya a matsayin su na mutane wanda za su iya aiki a duniya.
Ko da yake wannan ba shine karo na farko da Nkonjo Uwela ta kafa tarihi ba a rayuwarta, ana sa ran wannan matsayi nata zai taimakawa mata wajen taka rawa a sha'anin da ya shafi tattalin arziki na duniya, kamar yadda tsohuwar shugabanci gaban na ƴaƴa mata a ma'aikatar hakokin mata a Najeriya Hajiya Rabi Galadima ta bayyana.
Ngozi mace ce mai kokari wajen aiki da kuma kwakwalwa, kuma tunda dai dole mu munna mu Afrika, Najeriya in particular, cewa mace ce ta hau wannan mukami, kuma muna fata yanda Allah ya daukake ta ita ma za ta waiwayo ta duba yan uwanta wanda suke janda guda mata in particular, ba a ce ka a taimaka maza ba, amma ta ba da karfi ga tallafawa mata, cause mu mata mu ne muke very very vulnerable, kuma mu ne gidaje.
Abin jira a gani shine kamulu da yin sabuwar shugabar a ranar 1 ga watan Maris mai zuwa, yayin da ta bayyana muhimman abubuwan da za ta fi maida hankali a kai. Shamsiya Hamza Ibrahim, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaunin gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa, da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan Benin, Washington DC, nake sallama da ku. Masu saurari, a kasance lafiya.
Kan ta barkin ci gaba.